Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kilohertz 1130 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Niger za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya haka kuma na iya samun alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su ko masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis wato 21 ga watan Yuni na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayone daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Mahmud ba mu kan labarai.
To ladan, a karan farko cikin shekaru biyu shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da shugaban ƴan tawayen Riek Machar sun haɗu gaba da gaba. Shugaba Trump ya sauya matsayinsa bayan da ya soke wani tsari da ke sa a raba ƴaƴa da iyayensu da suka shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Sannan wani hari da mayakan Taliban suka kai da goshin Asuba a Afghanistan ya yi sanadin mutuwar dakarun gwamnati da dama.
To kanun labaran kenan, a cikin shirin za ku cewa shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya bayyana takaicinsa akan yadda majalisar dattijai suka yi wasu sauye-sauye a kasafin kuɗin bana.
With the reduced allocation, some of the new projects incited by the National Assembly have not been properly conceptualized.
Anan shugaba Buhari ya ce ayyukan da majalisar ta cire suna da muhimmanci kwarai da gaske. Saboda haka, sababbin da aka cusa a kasafin za su yi wuya a iya aiwatar da su.
Domin kawo ƙarshen rikici tsakanin makiyaya da manoma, gwamnatin tarayya ta ce za ta samar da burtali har 10 a wasu jihohin Najeriya.
Sha'anin da aka zo a ciki ana faɗan manoma da makiyaya an riga an sa an ce a fara ranci. Shi shugaban ƙasa ya ba da umarni kuma mun fara, ya ce a je a nema wanda yana da fili a jihansa, gwamnatin tarayya za ta gyara fili.
A can jihar Niger ko mutane 10 ne suka mutu, kana wasu 120 suke kwance a asibiti yanzu haka sakamakon barkewar cutar kwalara. Sai kuma Grace Alheri Abdul za ta shigo da shirinta na domin iyali. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da shugaban ƴan tawayen Riek Machar sun haɗu gaba da gaba a jiya Laraba, wadda ita ce haɗuwarsu ta farko cikin shekaru biyu. Taron wanda aka yi a Addis Ababa babban birnin ƙasar Habasha na zuwa ne a matsayin wani yunkurin da ake yi na kawo ƙarshen shekaru biyar da aka kwashe ana yakin basasa a Sudan ta Kudu, wacce ita ce ƴar autar ƙasashen duniya. Rikicin ya laƙume rayukan dubin dubatar mutane, kana ya tilastawa kusan mutane miliyan 4 ficewa daga gidajensu. Yanzu yanzu ba a san sakamakon wannan ganawa ba da shugabannin biyu suka yi, amma kuma masu lura da al'amura na ci gaba da sa ido kan ganawar. Wata babbar jami'a mai fashin baki a kungiyar da ke bincike kan rikice-rikicen da ake samu a sassan duniya mai suna Casey Copeland ta ce idan har shugaba Kiir da Machar suka fice ba tare da an cimma wata matsaya ba, hakan zai dora alamar tambaya akan kungiyar raya kasashen yankin ta IGAD mai dauke da mambobin kasashe 8 kan ko tana da tagomashin da za ta iya sasanta wannan rikici. A wani yanayi da ake kallon abu mafi mahimmanci na canjin manufa da gwamnatin shugaba Trump ta yi cikin kwatanni 17 da ta kwashe tana mulki, Trump ya sauya wani tsari ya kuma ba da umarni na gashin kansa wanda ba sai ya nemi izinin majalisar dokoki ba, inda ya soke dokan nan da ta ba da damar a raba yaran bakin haure da iyayensu da suka shiga Amurka ta kan iyakar kudancin ƙasar Mexico da ƙasar ta Amurka ba bisa ƙa'ida ba. Yayin da yake rattaba hannu a kan wannan sabon umarni, gabanin ya kama hanyarsa ta zuwa wani gangamin siyasa a jihar Minnesota a jiya Laraba. Shugaba Trump ya ce wannan mataki ne na ƙoƙarin barin iyalai tare da kuma ƙoƙarin ganin an samu kan iyaka mai cikakken tsaro. Sauya wannan tsari da Trump ya yi ya biyo bayan suka da jami'ar Republican da na Democrat suka yi ta yi, waɗanda suka haɗa kai suka kira lamarin na raba yara da iyayensu a matsayin rashin imani. Matakin karɓe yaran ya bar iyaye cikin rashin sanin makomar ƴaƴansu ko kuma ta yaya za a sake haɗa su da su. Wannan umarni zai fara aiki ne nan take bayan rattaba hannu da shugaban ya yi, a cewar Jim Hamilton mai bayarwa babban attorney general ɗin Amurka Jeff Sessions shawara. Amma ya ce akwai matakan da za a bi wajen aiwatar da wannan umarni. To gabanin faruwar hakan matakin da shugaba Trump ya dauka na raba iyaye da ƴaƴan su nasu ya sa wasu kamfanonin jiragen sama na Amurka suka nemi gwamnatin kasar da kada ta yi amfani da jiragen su wajen safarar jami'anta da ke rakiyar yaran bakin haure da aka raba da iyayen nasu akan iyakar Amurka da Mexico. Kamfanin jiragen Amurka da United da na Frontier duk sun nuna aniyar su ta kin yin safarar jami'an kula da shige da fice a ƙarƙashin wani kwantiragi da suka yi da gwamnati. A wasu sanarwa da kamfanin American Airlines ya fitar ya ce matakin raba ƴaƴa da iyayensu ya saba wa abubuwan da kamfanin yake darajawa. Wani ma'aikacin jirgin sama mai suna Hunt Pankist ya rubuta a jaridar Houston Chronicle cewa sau biyu ana jigilar jami'an shige da fice tare da yaran da suke yi wa rakiya zuwa wani keɓaɓɓen wuri da aka ware musu. Amma ya ce bayan da ya gane abin da ke faruwa sai ma'aikacin ya sha alwashin zai fice daga cikin jirgin idan har ya ga za a sake jigilar yaran. Saboda cewarsa wannan mataki da gwamnati ta ɗauka tare da haɗin kan kamfanin da yake aiki mataki ne na nuna rashin sanin ya kamata. Ita dai hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security ta kwatanta matakin da kamfanonin jiragen suka ɗauka da ƙin jigilar yaran a matsayin abin takaici. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani hari da mayakan Taliban suka kai da goshin Asuba a yammacin Afghanistan ya yi sanadin mutuwar dakarun gwamnati 30, wanda shine hari mafi muni da kungiyar ta kai tun bayan wata matsayar tsagaita wuta da aka cimma ta wucin gadi a lokacin bukukuwan sallah. Jami'an cikin gida sun ce kungiyar ta Taliban ta kai harin ne a wani matsugunin dakarun kasar na musamman da ake kira Afghan National Army a jiya Laraba a gundumar Bala Mugrab da ke lardin Baghdad. Harin ya haifar da musayar wuta inda aka samu jikkata a dukkan bangarorin biyu. Gwamnan lardin Abdul Ghafur Milaikza ya faɗa wa muryar Amurka cewa an kashe dakarun ƙasar 30 a wani harin kwantan ɓauna da aka kai a kan ayarin motocin sojojin ƙasar yayin da suke kan hanyarsu ta zuwa inda ake gubza faɗan domin su kai ɗauki. Wani kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar a Kabul ya tabbatar wa muryar Amurka cewa an kashe dakarun ƙasar 13 kana an jikkata wasu 8. Sai dai jami'ai a yankin sun ce dakarun ƙasar su ma sun jikkata mayakan Taliban inda suka kashe 15 daga cikinsu. Dakarun haɗaka na ƙasashen Larabawa sun karɓe filin tashin jiragen saman Hudaida daga hannun mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran. Wannan babban nasara ce a yunkurin ƙwato birnin mai tashar jiragen ruwa bayan da aka kwashe wato mako guda ana gubza faɗan da ya watsu zuwa yankunan fararen hula. Kwamandan haɗakar dakarun ƙasashen Larabawa Abdul Salam Al-Shehi ne ya fitar da sanarwar wato a wani hoton bidiyo da haɗaɗɗurar Larabawa ta wallafa a shafin kamfanin dillancin labaranta na WAM. Wannan yunkuri na ƙoƙarin ƙwato wannan birni ya haifar da fargaba kan yiwuwar jefa al'ummar yankin cikin mummunan yanayi saboda nan babbar hanyar shigar da ita ce babbar hanyar shigar da kayayyaki ga 'yan Houthi kuma madogara ce wajen samun ababen rayuwa ga miliyoyin 'yan ƙasar ta Yemen.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Fara da rahoton da ke bayyana takaicin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya na wasu kare-kare ko kuma canza sauye-sauye da majalisar dokokin ƙasa ta yi a kasafin kuɗin da shugaban ya sa wa hannu. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaba Buhari ya ce majalisar ta zabge kuɗaɗe har naira biliyan 347 daga ayyuka 4,700, sannan suka ƙara naira biliyan 578 akan wasu ayyuka 6,403.
Many of the projects cut are critical and may be difficult, if not impossible, to implement with the reduced allocation. Some of the new projects incited by the National Assembly have not been properly conceptualized, designed, and costed, and will therefore be difficult to execute.
A nan shugaba Buhari ya ce ayyukan da majalisar ta cire suna da muhimmanci kwarai da gaske, Saboda haka, sababbin da aka cusa a kasafin za su yi wuya a iya aiwatar da su. Amma mataimakin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Bala Ibini na Allah ya bada hujjar da yasa suka yi sauye-sauyen.
To dama ai shi kanshi tsarin mulki abin da yasa ya ce akai budget gaban National Assembly don a tabbata cewa ba a cuci kowa ba. So idan majalisa ta duba cewa kamar yadda aka kawo budget din wasu za su yi kuka da abun da ya faru, to aikin majalisa ne su yi gyara.
Yaya jinkirin wata bakwai zai iya shafin aiwatar da wannan kasafin ne? Gagaraba dan majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa ya yi ƙarin haske.
Kasafin kuɗi shi wata bakwai, amma daga yau ne zai fara aiki kuma na cikakken wata 12. Saboda haka ba wai za a yi amfani da wata bakwai da muka yi muna aiki a kansa ba ne. Kasafin kuɗi ne da yake fara aiki daga ran da aka sa masa hannu aka.
‘Yan majalisar sun yi ƙarin kuɗin gangan ɗanyen man fetur daga $45 zuwa $51. Sanata Ɗanjuma Goje shi ne shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi, ya yi bayanin dalilin ƙarin da suka yi.
Ba mu ƙara da kanmu ba, mun yi shawara da shugaban ƙasa da sauran makarabansa su executive da su muka yi shawara, kuma ya kamata a yi ƙari akan wannan farashi a ƙara $6. Saboda aka samu ƙarin kuɗi, wani ƙarin kuɗi da aka samu kuma an yi amfani da su ne wajen magance wasu abubuwa da suke damun mutane. Misali kamar yanzu ma'aikatan hanyoyi an ƙara mata kuɗi fiye da $109 billion. An kuma baiwa sabbin jami'o'i da aka buɗe a Najeriya guda 12 kuɗi na musamman. Ɓangaren kiwon lafiya kuma an yi dama akwai doka da aka yi tun da jimawa wajen shekaru 4 ko 5 suka wuce, amma ba amfani da dokar nan. An ce a kowane shekara cikin kasafin kuɗinmu kashi ɗaya cikin ɗari ya kamata ya zamana an ba da shi a wajen harkan kiwon lafiya. Ba taɓa haka ba, to bana mun fara mun ware kuɗi maƙudan kuɗi $57 billion wajen harkan kiwon lafiya.
Abin jira a gani shine tasirin da wannan kasafin zai yi a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar hada-hadar zaɓe. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya.
To ha kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta samar da wuraren kiwo 10 a wasu jihohin Najeriya domin daƙile ci gaba da samun tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake gabatar da shirin, sakataren wani sashi na kwamitin majalisar tattalin arzikin ƙasar, Dr. Andrew Kwasari, ya ce shirin wanda ake sa ran zai kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma da ake fama da shi a sassa daban-daban na Najeriya, gwamnati za ta kashe naira $70 billion cikin shekaru 3 a jihohin da za a fara da su. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon shike shugabantar kwamitin a shiyar arewa ta tsakiya.
Wannan sha'anin da aka zo a ciki ana faɗan manoma da magiya an riga an sa, an ce a fara ranci. Shi shugaban ƙasa ya bada umarni kuma mun fara, ya ce a je a nema wanda yana da fili a jihansa. Gwamnatin tarayya za ta gyara fili, za a gina makarantu, za a gina asibiti, saboda shekara mai zuwa baya so ya ji maganan makiyaya da kuma maganan faɗan masu gona. Idan kuma an koma jinsin noma ana faɗa, to ina arziki? To idan ana so a yaka dole a sa matakai wanda ba shine zai kawo dalilin faɗa ma mutane ba. In Allah ya yarda, Plateau tana cikin jihar da aka sa, kuma ni musamman an sa ni domin North Central Zone gabakida. To duk abubuwan da zai faru a jihohi guda 6 ɗin nan, Nasarawa, Benue, Plateau, Kogi, Niger da Kwara, ina zuba ido. Idan naje gaban committee, ni ne zan kirga masa duk abubuwan da ke faruwa jihar nan, ni ne zan nemo masa hanyoyi da za a magance shi.
Jihar Nasarawa na daga cikin jihohin da gwamnatin tarayya za ta kafa gandun dajin. Azantawa ta da shi kwanakin baya, gwamnan jihar Umaru Tanko Almakura ya ce
kiwo a wurin makiyayi musamman bafulata ne, rayuwarsa ce gaba daya. Duk wani garken shanu da ake da shi guda daya, to ya zama an samu wurare wanda ya kai kaman guda 2 ko 3 wanda za a rinka kaura ana komawa kafin ciyawan ta sake taho. Akwai hukunci da za a ba wanda ya shiga ma wani gona ko kuma wani manomi wanda ya cutar da dabban makiyayi.
Ita ma jihar Benue tana kan gaba wajen tabbatar da kebe wuraren kiwo, inda tuni ta sanya dokar hana kiwo a fili. A taron masu ruwa da tsaki a jihar ta Benue, gwamnan jihar Samuel Otom ya jaddada goyon bayan samar da wuraren kiwo wa makiyaya.
Through consultation and research, we discover that the global best practice for animal husbandry.
yace ta hanyar neman shawara da tattaunawa mun gano cewa hanya mafi ala wajen samun amfanin kiwo shine kebe gandun daji. Mai martaba sarkin wasai Alhaji Muhammadu Sambu Haruna ya tabbatar min da fara aikin samar da gandun dajin a kananan hukumomin wasai da Kanam a nan jihar Plateau.
Fada da yake yawancin tsakanin manoma da makiyaya shi gwamnatin jihar Plateau ya yadda, kuma yanzu haka ana aiki a Kanam local government, ana aiki a wasai local government da shafi wannan rancin.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A can jihar Niger ko mutane 10 ne suka mutu, kana wasu 120 yanzu haka suke kwanciya a asibiti sakamakon barkewar cutar cholera. Ga Mustafa Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumomi a jihar Niger dai sun tabbatar da mutuwar mutane 10 a kananan hukumomi guda 4 da suka hada da karamar hukumar Bako, Labun, Kacha da kuma karamar hukumar Bidda. Amma a karamar hukumar Bidda ne waɗanda suka mutu suka fi yawa, domin kuwa a nan ne mutane 7 suka mutu, kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya yi ƙarin bayani.
Eh, an samu rasa rai da na faɗa a Bidda mutane 7, sannan mun samu mutane guda 1 guda 3 sun rasu a Kacha, Labun da Bako local government. So aka kashe zaci mutane 10 kenan a cikin jihar Niger sun rasu daga cutar cholera din nan.
Kawa yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ci ta bayar da naira miliyan 25 domin tabbatar da shawo kan yaduwar cutar da kuma taimakawa waɗanda suka kamu da cutar da magani, inji Dr. Mustapha Jibril.
An fitar da miliyan 25 domin taimakawa ga wannan abin da bayar da samun magunguna a duk asibitocin, saboda mutanen da suka je asibitin ba za su biya komai ba. Sannan kuma duk da haka ana yadawa ta jarida ta radio, kuma an meeting kuma da suma sarakunan mu gaba daya, suma an sanar da su da masu angwanni akan ciyarar su fadaka kan jama'a cewa akwai wannan cutar ta shigo. So da duk wanda ya kama da rashin lafiya ya je asibiti ya anshi magani, kuma a je magunguna a ko ina.
Tuni dai hukumar UNICEF ta Majalisar Dinkin Duniya mai taimakawa yara kanana ta kawo dauki akan wannan cuta da ta barki a nan jihar Niger. Malam Muhammad Khalil shine babban jami'in hukumar ta UNICEF da ke kula da jihar Niger.
Eh, kamar yadda kuka sani, ita UNICEF kullun aikin mu shine mu marawa gwamnati baya don ta aiwatar da ayyukan da ya kamata ta yauta ma musamman yara da mata, tunda dama su ne nakasassu.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka ton ka baiwa. Ku jama'a tambaya nike da
gaskiya kudin da gwamnati ke cewa ta kashe bai didi da abubuwan da ake bawa yara a kasa ba, kamar kawai wasu mutane ne aka ba su wasu kudi su ci kawai suna kwanci, an turo musu kudi domin abin na farko rashawa ta shiga ciki, na biyu almanta hana kuma ta shiga ciki na cewa sai abin da mutum ya ga dama. Me yawa ne akwai wasu mutane wanda dan wani abu ake iya ba su kawai mutum ya kawo abin da zai kawo, ba wata hukuma ta gwamnati wadda take an sa ta ne domin sa ido akan wannan.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnati da kawo yanzu ake gudanarwa a jihohi 24 na kasar, wanda ya samu kyakkyawar karbuwa sai dai bincike ya nuna yana cike da kurakurai. Yau shirin domin iyali ya karbi bakuncin Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo, wanda ke bibiyar yadda ake aiwatar da shirin ciyarwa a wasu sassan jihar Kano. A hiransu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori, bayan zagawa domin ganin yadda ake aiwatar da shirin, Comrade Yahaya ya yaba shirin tare da shawartar matakan da yake gani ya kamata a dauka domin inganta shi.
Gaskiya magana ciyarwa abu ne mai kyau, domin na farko ya kara enrollment, na biyu wani ma'auni ne da ake iya gane ma irin halin talauci da mutane suke ciki. Wannan wanda miwa ne saboda wannan dalilin da yawa daga ciki ya sa iyaye da yawa ba sa iya tura ƴaƴansu makarantu saboda yaran miwa ne ba sa sai sun kokarin samun abin da za su ci da safi kafin su zo makaranta. Wasu ma haka suke zuwa makarantar ba abin da za su ci. To rashin haka ne rashin samun abin da za su ci da yawa daga cikin yara musamman ma a bangare na arewacin kasar nan ba sa zuwa makarantu. To amma samun wannan zaka ga yawan ɗaliban ya ƙaru, don haka abu ne mai kyau. Sai dai kawai tsarin yana buƙatar kyakkyawar kulawa da ai masa tsari mai kyau, domin akai rashin sa'a zai iya haifar da damar ido. Misali tsarin nan kawai wasu ake jefa kuɗaɗe a cikin account ɗinsu domin su zo su ciyar ba wani bibiya ɗaya kenan sai abin da suka kawo makarantar nan, domin ba su da wasu mutane da suke kulawa da cewar shin abin da aka ba su sun kawo. Sannan na biyu, nagartar abincin. Ya zama wajibi gwamnati ta tabbatar da cewa ta yi wani tsari na samun ƙwararru masana abinci, domin damun da su da yawan gaske musamman ma yaran da suka gama makarantun hygiene na school of hygiene wanda suka yi food hygiene, akwai buƙatar aƙalla ba a ƙasar ba kowace makaranta a samu mai mafi ƙarancin ilimin diploma akan food hygiene in ajiye shi a makaranta wajen kula da wannan abinci, domin in aka wasa wace ran za a yi abin da ba za a ji daɗin sa ba.
Kamar yaya?
Domin za a iya cin gurɓataccen abinci da zai jawo wani ta'annaci na miwa ne rasa asarar rayuka.
Kana nufin ba shi da nagarta abincin da ake kawo kenan?
Akwai abincin da yawa da ba shi da nagarta. Yanzu misali na ɗauko ma wasu daga ciki, shi kansa lemon nan ba tabbacin ingancinsa da ake ba yara. Ita kanta wannan madarar ba ta da tabbacin ingancinsa. Jibi kwai da ake fasashen kwai za a kawo a ba yaro, yanzu wannan kwan a fasashen ki. Kana ganin sa kwai ne a fashi, kuma haka ake raba yara. Saboda haka akwai buƙatar samun wani misali musamman ma yaran nan da suka yi school of hygiene wanda suka yi food hygiene a ɗauke su a tura su, saboda tsari ne da ya kamata ya ci gaba.
Ka gamsu da yadda tsarin ita gwamnati da take raba kuɗaɗen ga waɗanda suke abin nan, ko kuma kana ganin nan ma akwai yara?
Ai, tsarin raba kuɗaɗen shi ne ma yana cike ki da almundana, kamar kawai wasu mutane ne aka ba su wasu kuɗi su ci kawai suna kwanci. An turo musu kuɗi domin abin na farko rashawa ta shiga ciki, na biyu almanta hana kuma ta shiga ciki na cewa sai abin da mutum ya ga dama. Me yiwuwa ne akwai wasu mutane wanda ɗan wani abu ake iya ba su kawai mutum ya kawo abin da zai kawo, so ba wani jami'i ba wata hukuma ta gwamnati wadda take an sa ta ne domin sa ido akan wannan, wanda ya zama wajibi a yi haka. Na farko ko dai a kwamiti kowace makaranta ya zama na kwamitin na akwai iyayen yara a ciki, akwai malaman makaranta a ciki, akwai ma ɗalibin a ciki, ya zama da har ɗaliban akwai prefect guda da za a ajiye shi kowace makaranta domin kula da ya kirga abincin da ake kawowa, kuma a samar da wani form wanda za a rinka cikewa kullum in mutum ya kawo, kuma form ɗin nan bai kamata a ce mutum ɗaya ne ke da shi ba, kowa yana cike nasa, aƙalla jami'ai guda uku ko huɗu ko biyar wanda kowa zai cike nasa ya tabbatar da cewa kwai ɗari aka kawo to shikenan ɗari aka kawo yau, a cikin ɗarin nan wanne ne mai kyau, ɗarin nan da aka kawo duk masu kyau ne, ko kuma ɗarin nan da aka ce a kawo ba a kawo haka ba, shinkafa da aka ce a kawo shin jollof aka ce a kawo jollof ɗin aka yi mai ya isa ɗanɗanon ta yayi gishiri da yawa ba wani abu da zai haifar da wani abu a ciki, ya zama na wannan famafamin an cike su kullum kafin a tabbatar da cewa an karɓi kowane abinci.
Wai idan ya zama cewa tsarin nan ya tafi a yadda yake, musamman yanzu da kana nuna kamar akwai lam'a akwai tasgaro a ɓangarori da yawa, ya kake kallon makomarsa?
Ni abin da nake kallo akwai tsoro a ciki. Ni abin da nake gani gaskiya akwai abin tsoro. Zai iya zama wani abu dai an yi shi domin da wata kyakkyawar niyya, amma za a juya shi haifar da wata fitina, domin za a iya samun contamination a cikin abincin nan, sannan kuma za a iya samun abincin nan a samu gurɓataccen abinci a bayara ya haifar da wata annoba wanda zai iya haifar da asarar rayuka zuwa gaba, mutum ba sa kulawa sosan gaske akan haka abincin nan ba, domin sai ka zaga za ka ga yadda ake ba da abincin nan, sannan hatta mazubin abincin a cikin leda fa ake bayara, hatta shinkafa a cikin leda ake bayara, kuma wani lokacin za ka ga shinkafa maimakon an yi don a yi jollof rice misali da shinkafa da tafa duka, amma sai mutum ya je ya dafa farar shinkafa ya sa mai ya sa yaji, to duk irin waɗannan abubuwan, sannan kuma a zuba yara a leda, hatta mazubin ba daidai ba ne a ba yaro.
Manufar ita ce a inganta ilimi, kowa ya samu dama ya je makaranta. Kana ganin da haka za a cimma wancan buri misali?
Zai inganta zuwan yara makaranta, amma kamar yadda nake gaya
amma na ilimi mai nagarta fa
wani ba tona ba ne, domin ilimi mai nagarta ba zai samu ba sai an samu mutane masu nagartaccen lafiya. Lafiya wani abu ne muhimmi. So abin sunan sai an tabbatar da lafiyar sa kafin a bayar. Ba wai ma misali ya samu gurbacewa ba, a'a shi kansa abinci mara lafiya yana shafar girma da kuma basira ta yaro. Watan abinda ake nufi shi yaro daman yana cin abinci babba ne yake fuddan yayi rayu kawai, to amma shi yaro yana cin abinci ne for growth and development, watan girman jikinsa da kuma girman fahimtarsa ta kwakwalwa. To kuma dole sai an samu ingantaccen abinci, yana da nasaba da samun ingantaccen abinci. Saboda haka ba inganta mutum aka inganta abincin hakika fasaha da kwazon yaron zai inganta, ba wai zuwan ba kawai ci barkatai.
Wai kudin da gwamnati take cewa ta kashe misali da kuma adadin mutanen da aka ce an samu an abu misali sun yi maganar wajen biliyoyin kuɗi sun kashe misali ya zuwa yanzu, kana ganin sun yi daidai da sakamakon da aka samu yanzu in ka ɗauki wannan matsalolin da kake ambata?
Ya bai daidai ba gaskiya, saboda ita gwamnati ai ita kaɗai ta faɗa abinta, waɗanda suke bibiyan abin ya kamata su faɗa cewa shin gaskiya ne abubuwan da ake wannan kuɗin da ake lissafa da kuma irin wannan abincin, in ka kula sai ka ga ba daidai ba ne. Ya kamata da irin kuɗin da gwamnati take cewa ta kashe ya zama na abincin an inganta shi fiye da haka. Muddin kuɗin nan da ake kashewa su ne waɗanda shi ne yake samar da irin wannan abincin, to gaskiya kuɗin da gwamnati take cewa ta kashe bai daidai da abubuwan da ake ba wa yara a ƙasa ba.
Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. Kafin mu rufe wannan babi, za mu ji ta bakin masu ruwa da tsaki kan yadda suke gani za a inganta wannan shirin ya zama abun koyi ga jihohin da za su bi sahun waɗanda suke aiwatar da shi a halin yanzu. Kafin nan, a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri, ke muku fata alheri. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya.
To madallah, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karin a takaice.
Dakarun haɗaka na ƙasashen Larabawa sun karɓe filin tashin jiragen saman Hodeida daga hannun mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran. Wannan babban nasara ce a yunkurin ƙwato birnin mai tashin jiragen ruwa bayan da aka kwashe mako guda ana gubza faɗa da ya watsu zuwa yankunan fararen hula. Kwamandan haɗakar dakarun ƙasashen Laraba Abdulsalam Alshehi ne ya bayyana ƙwato filin jirgin a jiya Laraba a wani hoton bidiyo da haɗaɗɗen daular Larabawa ta wallafa a shafin kamfanin dillancin labaranta na WAM. Wannan yunkuri na ƙwato wannan birni ya haifar da fargaba kan yiwuwar jefa al'ummar yankin cikin mummunan yanayi, saboda nan ne babbar hanyar shigar da kayayyaki ga 'yan Houthi kuma madogara wajen samun ababen rayuwa ga miliyoyin 'yan ƙasar ta Yamal. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da shugaban 'yan tawaye Riek Machar sun haɗu gaba da gaba a jiya Laraba, wadda ita ce haɗuwarsu ta farko cikin shekaru biyu. Taron wanda aka yi shi a Addis Ababa babban birnin ƙasar Habasha na zuwa ne a matsayin wani yunkuri da ake yi na kawo ƙarshen shekaru biyar da a kwashe ana yakin basasa a ƙasar.
To madalla da taka cikin labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, amma kafin mu tashi bari mu taya Alhaji Ali Aware inuwa garin mallam murna auren ɗansa Mas'ud Ali Aware da amaryarsa wanda za a yi a ranar Asabar din nan mai zuwa idan Allah ya kai mu a masallacin Haruna ɗan jihar da ke Tudun Wada zariya da ƙarfe 1 na rana. Ubangiji Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Mahmud Lalo da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai Tuba Hiro Jiyodo ne da ya ba da umarni da injiniyan mu Darul Smith. Ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai an jima da hantsi, mun sake dawo muku da wani sabon shirin.